بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأكرم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ونمجتنا لتنين هو بيركو شدة قوات رمضان أولا شيء كلا تجيبوا دائر اللي ودى أربع إندى بقي باين هجرة ما صلى الله عليه وسلم ودى مكة زوى مدينة wanda yake daidai da 23 ga watan biyu miladiya ta 2026 a wannan majalisi namu na tafsirin alqur'ani mai girma. Jiya mun fara karatu a cikin aya ta 67 a cikin wannan sura mai albarka, suratul ma'ida. A yau kuma insha Allah za mu ci gaba a kan aya na
bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
الله يسلمك يا أيها الرسول. Ya kai wannan manzo balligma unzila ilayka min rabbik, ka isar da abinda aka saukar gare ka daga ubangijinka. Wa illam taf'al, idan baka isar ba amma ballaka risalata, to baka isar da sakon Allah da ya aika ka isar ba. Wallahu ya'simuka minan nas, kuma Allah shi zai kiyaye ka daga mutane da cutar wasu. Inna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin, lalle Allah baya shirye da mutanen da suke kafirai. Wannan ayar kamar yadda muka yi magana ji, Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da annabi sallallahu alaihi wa sallama, yana umurtar shi da isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala, wanda tun daga kiran da Allah subhanahu wa ta'ala ya mashi yake alamta ko yake ƙara tabbatar da alaƙar kiran da sakon, domin ya kira shi da suna na ɗan aike, bai kira shi da suna na annabta ba. Inda Allah ya so sai kira shi da ya ayyuhan nabiyyu balligh ma unzila ilayka min rabbik, amma dan a sifanta shi da sifa ta risalar, sannan a umurce shi da abinda ita risalar ta kunsa na isar da ita, Allah sai kira shi da ya ayyuhan rasulu, sannan ya umurce shi da balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda ya san annabi zai yi dama, kuma baya tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallama da yiwuwar ya koyi wani abu cikin safannin da ya aiko shi da su ya isar da su zuwa ga gari. Amma da ya kira don ya ƙara jaddada umarnin wanda dama ya aiko shi ne manufar aikin shi don ya isar, don haka sake ba shi umarni don ya isar, ƙara ƙarfafa aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi ya yi ne, ba wai don akwai wata alamar tambaya ko wata alamar tuhuma gare shi na cewa ba zai isar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce shi ya isar ba. Allah ce ka isar da duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar gare ka, in ka rage wani abu baka isar ba, to kuma baka isar da sakon da Allah ya ce ka isar ba. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi ya tabbatar da manzo Allah ya isar da waɗannan sakonnin duka baki ɗaya. Ta yaya Allah ya tabbatar da wannan? A hajjin bankwana Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da tabbatar da cikar addininsa, wanda cikar addinin ya gwada cewa babu wani abin da ya saura da za a isar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai isar ba. Da isarwar dama addinin yake cika. Allah subhanahu wa ta'ala a farko wannan surar ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, yace yau na cika addinin ku gare ku, na cika ni'ima ta gare ku, na yarje muku da musulunci, ko na yarje muku musulunci ya zama addinin da za ku rike ku bauta wa Allah da shi. Idan da akwai wani abin da ya rage da manzo Allah zai isar wanda bai isar ba, to kaga idan alqur'ani yayi da'awar cikar addini zai zama yayi da'awar wani abin da ba haka yake ba. Amma alqur'ani yayi da'awar cikar addini bayan tabbatar da cewa duk sakon da ya kamata manzo Allah ya isar ya isar da shi, babu wani abin da ya rage wanda ba zai isar ba. Hadisi ya tabbatar da Imam Bukhari, hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, take cewa man za'ama anna Muhammadan katama risalatan faqad a'zama 'ala Allah al-firya, tace wanda ne ya riya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi wani sako cikin sakonnin da Allah ya aiko shi ya isar, to ya kirkiri babbar ƙarya ya dingina wa Allah. Kace domin Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatahu. Haka idan mutum ya tuhunce shi da cewa akwai wani sakon da Allah ya ce ya isar wanda bai isar ba, to ya bibi ya kirkiri wata babbar ƙarya ya dingina wa Allah subhanahu wata'ala. Ya tuhunci Annabi sallallahu alaihi wasallam da ha'intar amana da Allah ya bashi ta sakon da ya kamata ya isar bai isar ba. Hawwa ya tabbata sun sai haini daga Aisha, Allah ya kara mata yadda, take cewa law kana Muhammadu sallallahu alaihi wasallam katiman shay'an min al-Qur'ani lakatama hadhihi al-aya wa tukhfi fi nafsika wallahu mubdihi wa takhsha an-nasa wallahu ahqqu an takhsha. Take idan da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai koyi wani abu cikin saƙon da Allah ya aiko shi ya isar, inda akwai abin da zai ɓoye, to da ya ɓoye faɗar Allah maɗaukin sarki a suratul azab, wa tukhfi fi nafsika wallahu mubdihi wa takhsha an-nasa wallahu ahqqu an takhsha. Tace wannan ayar da manzon Allah ya ɓoye ta, ma'ana kana ɓoyewa a cikin zuciyarka, kana ɓoye abin da ka san Allah zai bayyanar da shi, kana jin tsoron me mutane za su faɗi game da wannan al'amari, alhali Allah shi ya dace ka bi tsoronsa. Wannan ayar tana daga cikin ayoyi da suka zartar da hukunci akan Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda ya yi wa manzon Allah nauyi a tarihin annabtarsa da manzancin shi. Shine lokacin da ya aurar wa Zaid ibn Haritha ibn Shara'il al-Kalbi Zainab bintu Jahash, wadda Zainab bintu Jahash ba Quraisha ce bai daraja a garin Makka, sai yadda ta aure Zaid ibn Haritha wanda asalinsa maulani bawa ne da aka inta. Bayan ya auta aure shi, sai ya zama matsaloli sun yi ta yawa, kullum zai zo ya kawo manzo Allah kukan tayi kaza tace kaza tayi kaza tace kaza tayi kaza tace kaza. Manzo Allah kullum cikin shari'a yake, kullum cikin sulhu yake, kullum cikin sasanci yake. Karshe Allah subhanahu wata'ala ya ce to radda hudiyarsa ki matan nan kai zaka aure ta. Ita kuma Zaid ibn Haritha a dukkanin Makka, saboda sannan alqur'ani bai soke dabi'a ko al'ada ta abinda ake kira da at-tabanni ba. At-tabanni shine ka dauki dan da ba naka ba kamar da shi naka, ya zama yana da duk wata alfarma da matsayi har na gado irin wanda dan da ka haifa yake da shi. Zaid ibn Haritha da ya zo bawa bayan manzo Allah ya yanta shi, da ya mai da shi tabannin sai, shi yasa ma kafin Allah ya saukar da ud'uhum li aba'ihim huwa aqtu 'inda Allah, ana kiransa da Zaid ibn Muhammad, da manzon Allah yake kira shi. Yanzu ya ga mata, manzon Allah ya shiga gaba, yanzu ya neman masa aurenta, ko tana so ko ba ta so, aka danne ta aka tilasta mata ta zo ta aure shi. So bayan nan duk sadda abin da yanzu matsala ta faru, kuma zai zo ya ga manzon Allah, manzon Allah zai yi faɗa ya ba da shawara ya yi nasiha. Allah ya ce to duk sadda ya zo ya saki ta kai za ka aure ta, ka zama cikin shiri, duk sadda ya saki ta kai za ka aure ta. Manzo Allah bai bada labarin wannan ba, saboda wani babban al'amari ne, ba wai a wurin musulmi ba. Akwai kafirai a Makka da za su ci yanzu ga shi nan ya je ya auren madan shi, mata dan ya saka ya aura shi, ya sanya ma ai Allah farkon ayar to wa istaqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah. Ka tuna sanda kake ciwa wanda kai ne Allah ya ni'ima gare shi, sannan kai ni'ima gare shi, ni'imar manzo Allah gare shi shine yana bauta manzo Allah ya yanta shi. Duk sanda zai ka ce amsik alayka zawjaka, ka rike matarka, wattaqillah, ka ji tsoron Allah, ka taikaita hakuri. Wannan manzo Allah yana gaya miki saboda ni, saboda ya san duk radda ya saki ta shi zai aure ta. Allah ya ce wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi, kana ɓoyewa a zuciyarka abinda ka san Allah sai ya bayyana da shi. Ashe manzo Allah bai bada labarin wannan ba, sai dai wannan ai ba al'amarin da ya shafi al'umma bane ba, shi ta shafa shi kadai, shi ya sanya ba bukatar ya gaya ma kowa illa iyaka. Tunda sai radda Zaid ibn Haritha ya saki ta zai aure ta, to bari ya kokari ya hana shi sakin ta, fa shi kenan ba, in ya sake ta sannan dokar za ta yi aiki. Amma in ya ta lallashi shi yana bashi magana, yana dafa ta yi amsik alayka zawjaka hadda nasiha ma wattaqillaha, to kaga ba zai sake ta ba balan sana ai. To sai Allah ce kana koya abinda Allah sai ya bayyanar da shi, to kaga da Allah ya saukar da wahayi da wannan, sannan Allah yana so ni kowa ya san ai, domin ai a da gaya wa manzon Allah akai ta hanyar wahayi, in ya sake ta kai zaka aure ta. amma yanzu da Allah ya so duk duniya kowa ya sani sai ya saukar da aya in ya saukar da aya ko manzo Allah zai boye ta ba zai boye ba sai ya bayyana shi yasa Aisha tace inda akwai abinda manzon Allah zai boye to da ya boye wannan aya amma manzo Allah zai boye ta Allah ya ce falam ma qaba zaidun min hawatar zawwajnaka halika la yakuna 'ala almu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qabu minhunna wafara ya zadda zaidu bukata sai ta kare sai muka aura maka ita shi yasa ita dan ma kada a bada kofa ta wani jefu manzon Allah da wani abu Allah sai yake maka kowa hanzari kawai Allah ya daura auren automatically ita kawai yana sakinta Allah ya ce to mu aura ma ita ta tare gidanka kawai shi yasa in ta tashi alfahari da gabatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana sai musu kullukunna zawwaja kunna ahali kunna wa zawwajani Allahu azza wa jalla min fawqi 'arshihi ko wace cikin ku iyayen da suka aure da ita ni kawai Allah daga saman al'arshin sai ya aure da ni shi yasa kawai falam ma qada zaidun minha wa tarad zawwajnaka yana sakinta Allah ce to mun aura maka da daurin auren da sigar da sadaki duka Allah ya maki da sai dai kawai aka tare ita to kaga wannan ya gwada girman al'amarin ya kai in akwai abinda manzon Allah zai boye to wannan ne abinda zai boye saboda ne mutane za su ce a sai ka je ka auren mutum mata ko ba kai ka haife shi ba ko ba kai ka rike shi ba mutum ya sa ka gaba shi je neman man auren wanci ka je a kalli girmanka a aura mashi ya saki wanci ka zo ka aure ta a al'ada ba haramu bane ba amma dai al'ada mun san wani al'amari ne wanda za a kalle shi da girma ba haushi ma dauka yake kai girman banza ko shi yasa ma yake ta ai ana ta ga indan wannan da wannan an tura tsohon banza bi ko wai shi indan wannan da wannan ya je bi ko an fadi matsalar ka me yakon ya bada kuri sai ya ansa kana da laihin dan a sake ta ya aura shine matsalar abinda ake sa ai indan wannan da wannan ko to amma ba haramun bane ba saboda ne Allah sai ce ya halitta wannan dan kada mutane ya zama sun shiga cikin kunci in za su auri matan da ƴaƴan da suka dingina ma kansu wanda ba su suka haife su ba abin ya zama matsala cikin al'umma shi yasa sai Allah ya ce manzon Allah ya fara yi dan kowa in yayi zauna lafiya ba abin da zai faru da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu abin da ya taɓa buwewa cikin sakon da Allah subhanahu wataala ya aiko shi ya isar ga mutane komai ake bukata a isar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da wannan sakon ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda Jabir yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya khutuba sa a ranar a lokacin hajjin bankwana da ya khutuba sa cikin abin da ya faɗa ya tambaye su yace ayyuhan nas innakum mas'uluna anni fama antum qa'iluna yace lalle ku za a tambaye ku game da ni me za ku ba da ansa idan Allah ya tambaye ku game da ni sai suka ce rashadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta sai suka ce mun shida za mu ba da shida gaban Allah cewa lalle ka isar da sakon Allah ka bayar da amana da Allah ya dora kanka kuma kai nasiha ga al'ummarka فجعل يرفع اصبعه الى السماء ويقلبها اليهم ويقول اللهم هل بلغت اللهم بلغت هم من الله yana nuna su da hannu yana Allah na isar yana Allah na isar ga yanan sun ba da shida duk abin da ya kamata in isar babu abin da ya rage wanda ba isar ba da haka tuhumar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rage wani abu to tuhumar manzo Allah ne da ha'inci wanda ha'inci baya cikin sifofin da ya halatta mutum ya dingina wa annabawa annabawa dukkan su amintacci ne ba wai amintaccinka ba kai kadai amintaccin Allah ne subhanahu wataala shi yasa Allah ya aiko su da sakon manzanci a jiya idan muka kalli cikin gabu abinda muka yi magana game da abinda mabiya addini shi a suke faɗi game da wannan aya za mu ga akwai tauye matsayi da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abu ta yadda Allah yake ba shi umurni yayi abu yake Allah ya ba shi umurni yayi yake ga yadda suke da'awa har karo uku hudu duk manzon Allah bai aiwatar da umarnin da Allah ya bashi ba wannan cikin shi akwai kaskantar da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fito da shi cikin wani mummunan hoto na rashin biyayya ga Allah subhanahu wataala bisa ga umarnin da Allah ya bashi wanda wannan wani abu ne wanda ya koru ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ba zai bashi umarni ya ce yayi abu yayi jinkiri ya ki aikata wannan abin ko jinkiri manzon Allah baya yi balantana ya haudu kin munyi ya ki aikata abinda Allah subhanahu wataala ya umarci shi ya aikata wannan manzon Allah baya yin wannan Allah subhanahu wataala ya tsarkake shi daga duk wata dabi'a da ta kama hanyar wannan balle ma wata ta kai ga matsayin irin wannan sannan wani abu sahabin da suka faɗa al-Harith ibn Nu'man cewa al-Fihri al-Harith ibn Nu'man al-Fihri cewa shi ne yayin wannan addu'a bayan manzo Allah yayi magana kaf a cikin sahabban manzo Allah babu mai wannan suna babu wannan sahabi mai suna al-Harith ibn Nu'man al-Fihri shaykhul islam ibn taymiya ce duk malaman da suka rubuta tarihi na sahabbai suka rubuce sahabbai irin su al-isaba fi tamyiz as-sahaba da as-sahaba na ibn mandah da sauransu babu inda aka samu sunan wani sahabi mai suna al-harith ibn nu'man babu shi ƙarya ce tsagwarta to kuma babu mamaki ga dan shi'a idan yi ƙarya dan shi ne ya faɗi cewa ta tsato a asha dini fi taqiyya yace tara cikin goma na addini din taqiyya ce baki dai wannan ka'idar addinin shi'a ce haka ƙarya ko ita ce taqiyya tara cikin goma na addinin shi taqiyya ce baki dai haka babu mamaki in ya faɗi wannan kuma idan kun lura a nan wurin so yake yi ya fito da martabar sayyidina Ali ta fuskar cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin cin mutuncin manzon Allah ne ka ce Allah ya ce yayi abu yaki kuma ya ƙara aikowa ya ce mashi eh abu manzon Allah ya ki ya ƙara aikowa ya ce ayi ya ki wai duk me yake kokari shine tabbatar da darajar sayyidina Ali idan ka zubar da mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina darajar sayyidina Ali za ta yi saura sayyidina Ali a cikin mutuncin wa ya samu nashi na manzon Allah ne a cikin darajar manzon Allah ne da ya bi shi shi ma ya samu daraja irin ta shi sadda bai bi shi ba wanda basu bi shi ba masu alaka da manzon Allah irin ta shi ai ba su yi daraja ba ba su yi martaba ba ashe sun samu wannan darajar da martaba cikin daraja da martaba da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dalilin sun yi imani da shi kuma sun masa biyayya dan haka wannan kissar kissa ce ta ƙarya sannan kuma man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu kalmar maula ba shi ba magana shugabanci ba ne ba bayan mun yi maganar alwilaya da alwalaya da aka zo maganar shugabanci alwalaya ba maganar shugabanci maganar jidinta da soyayya ce alwilaya ita ce take maganar shugabanci innama waliyukumullahu makaranta baya zalika bi anna allaha maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum maula shine ni mai jidinta al'amari mai taimako mai agazawa wanda yake shige maka gaba cikin al'amuranka shine maula Allah shine maulan wanda suka yi imani ah idan shugabanci ake nufi da wanda yake imani da wanda bai imani ba to Allah ne shugaban kowa ko shi ya halice mu karkashin ikon sa da mulkin sa muke baki daya amma to ga sai masu imani anan dan ana magana alwalaya ne ba ana maganar alwilaya ba shi yasa shi ma yake man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu kaga daidai da inda lika bi anna allaha maulal ladina amanu daka ana magana alwalaya ne ba ana maganar alwilaya bane ba ana maganar jibinta da soyayya da kauna ba ana maganar shugabanci bane ba wanda ta sauna hadisin malam ne malam da sauna shi ba amma dai shine dama abinda suka ce manzo Allah ya faɗi a nan gajiyar hum dan ya tabbatar da sakon da Allah ya aiko shi ya isar da wannan sakon gare su duka daka dai magana ce ta ƙarya wacce ba ta da asali sannan ita wannan aya ta ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ta sauka farko-farkon kwanakin manzon Allah a Makka ne farko a Madina afwan ba a Makka ba an farko-farkon kwanakin manzon Allah a Madina domin bayan manzon Allah ya gama rayuwarsa ta Makka ya yi hijira ya je Madina a shekara ta biyu bayan hijira manzon Allah ya tare da Aisha cikin kwanakin da manzon Allah ya tare da Aisha ne Allah ya saukar da wannan aya haddin ban kwana kuma ana magana shekara ta goma bayan hijira kaga shekara kusan takwas da saukar ayar sannan su cikin kudin su alakanta ayar da abin da ya faru bayan shekara takwas da saukar da ita domin wallahu ya'tibuka minan nas kamar yadda in muka zo gaban magana zamu yi magana ta sauka ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tari da Aisha ayar ta sauka da wannan jumla da ke cikin ayar da haka wannan ayar ta sauka tun kafin hajjin ban kwana da shekara takwas ko wani abin da ya kama da haka hajjin ban kwana kuma manzo Allah da ya dawo cikin Zulhijja ya yi da kwanakin Zulhijja a Makka a Madina al-Muharram Rajab sawa Safar ar-Rabi'u Sani Allah ya karɓi rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan ana maganar ƙarshen rayuwar manzo Allah cikin watanni na ƙarshen rayuwarsa wannan kuma ta faru cikin kwanakin sa na farko bayan hijirar shi daga Makka zuwa Madina daga babu alaka tsakanin ayar da abin da ya faru wannan lokacin kuma babu wanda ya taba da'awar sa zuwa aka saukar da ita babu wanda ya taba da'awar sa zuwa aka saukar da wannan ayar bala sai ta sauka farkon kwanakin hijirarsa a Makka a Madina sannan ta ƙara sauka a wancan lokacin na jibban kwana sau ɗaya wannan ayar ta sauka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahu ya'tibuka minan nas Allah zai kare ka daga mutane ma'ana ka isar da duk saƙon da na umurce ka ka isar ka ni kuma zan baka kariya zan taimake ka in ƙarfafa gwiwarka a kan maƙiyanka a nan gurin malaman tafsiri suke cewa kariya da Allah yake magana yana magana kariya daga kamu ne da bugu da ɗauri da kisa
amma ba kariya daga maganganun da za su dinga fitowa daga bakunansu ba. Su wannan wani abu ne wanda dama mai da'awa ya san barka samun mutum bisa abin da ya saba shekara da shekaru, kaka da kakanni yana yi, ka zo rana guda kana so ka raba shi da wannan abin, kuma ka sa ran cewa ba zai yi magana mara daɗi game da wannan ba, har sai sun da ya fahimta abin, saboda ɗabi'a ɗan adam al'insanu aduwwu ma jahila, ɗan adam duk abin da ya jahilta faɗa yake da shi, sai sanda ya fahimci abin to sannan sai ya zama abokin ƙawance na wannan abin, amma sanda bai fahimce shi ba faɗa zai yi da wannan abin ka tarika, sai ya gane har wani duk in ya zauna sai ya dinga jin kunyar lokacin da yake faɗa da addinin sanda bai imani ba. Lokacin da Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara masa yadda musulunta ba, ya bugi wanda suka musulunta, ya ba da kashi, ya ɗaure, ya yi kaza, har sai ya zo ya musulunta shi da kai ne, da yana tuna abubuwan da sai ya ga shi kai ne cikin ya tabbatar da ya musulunta, bari ya kai kai ne a yi mai irin abin da ya motsu don ya zama cewa shi ma ya ji abin da saura suka yi. Duk da cewa a sannan rashin fahimtar addinin ne ta sa suka yi abin da suka yi, bayan da suka zo suka fahimci addinin kuma wa sai suka zama ruwa addinin ɗan gata, suka mai da addinin ɗan gata, suka zama ɗan gaba-gaba wajen bawa addinin kariya da kuma tsare addinin, amma ba da ban sani ba, saboda za su yi faɗa da shi za su ɗauke shi. To ita wannan ba ta cikin abin da za ka hana a malam ka zo ka tsar da mutum ka gama warware duk abin da ya gina ya tabbatar da ba daidai yake yi ba, ai wani bai dole ka bashe ɗan ya zagi ya samu sauki, dole ka bashe ɗan zaga, in bai zaga ba sai bakin ciki ya kashe shi, amma wani bai za ka ɗan bashi sarari shi ma ya ɗan fete, in ya ɗan fete to sai ya samu sauki, in ba haka ba sai ya haɗa rai ya mutu, amma an taɓa shi duk wanda da ya kawo an warware an gina mai wanda bai iya kaudawa ya rasa yadda zai yi, to sai ka bashe ɗan mukulma ma zagi ɗaya biyu uku haka. Shi ke nan in ya ɗanyi zagi ɗaya biyu uku ba ya samu sauki ba, ya samu sauki shi ya sanya ai kaga Allah ya kare manzo Allah daga ƙulle-ƙullen makirtan da suka yi na cutar da shi, amma maganganun da suke yi fa sai dai Allah ya kare manzo Allah ya maida musu, amma ba hana su su yi ba, su ce wa manzo Allah ƙarya yake yi, su ce mashi mahaukaci, su ce mashi mawaƙi, su ce mashi boka ne, wannan duk za su faɗi don yaƙi suke da gaskiya, amma wani ya zo ya kawo hannu ya bugi jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kisa ko ya daure manzo Allah to wannan ne wanda zai ta bashi ne ma'anar wallahu ya'tinuka min an-nas, haka wasu daga cikin malaman tafsiri suke fadi. Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa mun kwanta tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin dare wata rana, bayan ya kwanta ina gefen sa sai ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasa bacci, sai take tambayar sa ya manzo Allah menene abin da ya faru, me yake damun ka, na ga muke cikin wani yanayi, abinda manzo Allah ya ce laita rajulan salihan min ashabi ya hadithu min laila, ina ma da za a samu wani mutumin kirki cikin sahabbaina ya zo ya tsari ni ya yi gadi na a wannan dare, ta ce muna nan akan wannan yanayin, sai manzo Allah ya ji karar takobi sai ya magana waye, sai ya ce Sa'd ibn Malik ne, shine Sa'd ibn Abi Waqqas, Allah ya kara maka yadda, sai manzo Allah ya ce mishi ma ja abika, me ya kawo ka, me yasa ka zo nan wurin, sai ce jitu li ufrit li ahrisaka ya rasulullah, na zo ne da ingalin ka ya manzo Allah, hankali ya wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Aisha ta ce tun daga nan sai na ji manzo Allah yana na salin bacci, bacci ya dauke shi har yana na tari, wannan ta ce a farkon kwanakin da ya tare da ni bayan ya yi hijira zuwa Madina, kaga sabban ne wannan ayat ta farka, bayan nan lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayar wallahu ya'tinuka minan nas, sai ce kowa ya tafiya sai Allah ya kare ni, shi zai kare ni daga duk wani yankurin da wani zai zo ya gani. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yake magana akan kariyar da Allah subhanahu wataala ya ce zai ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda Allah ya bashi ita, yake cewa min ismatillahi li rasulihi hifzuhu lahu min ahli makkah wa sanadiha wa hustabiha wa mu'anidiha wa mutrafiha ma'a shiddati al'adawati wal baghdha ونسل المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله من الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة سينا لك كاريا دا ألا إبا ومن ذن صلى الله عليه وسلم تدي كاري شي دا متى نمك دا من ين مكة دا ما صح من ما صح حصل دا شيء مكة دا ما وانا سوك كنغ لي ودا أوسع مكة دا ما سو ملكي دا ما سو جل دات مكة دا سوك أولا تمر ياكي دا شيء تعرض أنني يأي دا غابان سوكي دا شيء da kuma yadda babu dare babu rana ya kasa suke yi, Allah sai ya kare shi da abinda Allah ya so ya halitta na sabubba masu girma cikin ikonsa da hikimarsa. Fasalahu fi ibtida'i risalati bi ammihi Abi Talib, yace a farkon kwanakin manzancin sa Allah sai ya kare shi da dan uwan mahaifinsa Abu Talib ya zama hanyar samun kariya gare shi. in kana ra'isan muta'an kabiran fi quraish dan ne abu talib ya zama shugaba ne wanda ake yiwa biyayya kuma babban mutum ne a cikin quraishawa sai ya zama shine ganuwa ta farko da ta kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khalaqa Allah fi qalbihi mahabbatan tabi'iyatan li rasulillah sallallahu alaihi wasallam la shar'iyya sannan Allah ya halitta soyayya ta dabi'a a zuciyar Abu Talib ta Annabi sallallahu alaihi wasallama ba soyayya ta shari'a ba akwai soyayya ta dabi'a akwai soyayya ta shari'a soyayya ta dabi'a shine kawai ka ji kana son mutum ba dan yana son Allah ko yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana biyayya ga Yesu a kawai haka ne kake son shi amma soyayya ta shari'a ita ce ka so mutum dan ya so Allah da manzo kuma dan yana bin Allah da manzo ita ce soyayya ta ibada to sai Allah ya sa wa Abu Talib san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam soyayya ta dabi'a ba soyayya ta shari'a ba tun da bai ji shi ba walau kana aslama yace kuma da Abu Talib ya musulunta lashara alaihi kuffaruha wa kibaruha da kafirin makka da manyan mutanen makka da sun yi karfin halin kisa alfarmarsa da a wannan lokacin kuma kare manzon Allah da yayi ma da bai iya yi domin ba zai zama yana da alfarma a wajen mutanen makka ba bale in gitta karawo ne ya kasa kitarewa amma Allah bai nufi shi da imani ba rashin imanin shi sai ya bashi wani matsayi wurin su wannan matsayin da shi ya dinga kare manzon Allah ana shakkar taba manzon Allah saboda in an taba shi an san an taba Abu Talib kuma Abu Talib ba zai bari ba walakin lamma kana bainahu wa bainahum qadar mushtarak fil kufri hadu wa ihtarabu yadda sa'id da zama tsakanin shi Abu Talib da su kafiran makka kowa na dan kasan abin da yake da shi na kafirci sai ya zama suna ganin kurjinin sa suna girmama shi falamma mata ammuhu Abu Talib yayin da dan uwan mahaifinsa Abu Talib ya mutu na lamin mushriku na azal yasira sai mushrikai suka zo suka cigaba da cutar da manzon Allah amma cutarwa ne sauki domin Abu Talib ya ce ya mutu shekara ta 10 kaga duka shekara uku ya rage manzon Allah ya hijira kuma asan nan musulmi sun yi fara yawa a Makka ta yadda irin abin da aka yi wa manzon Allah kafin nan a wannan lokacin ba lalle ya iya mutuwa ba ba lalle ya iya faruwa ba thumma qayyaba Allahu lahu al-ansara sannan cikin matakan kariyar da Allah ya mishi sai ya hore masa mutanen Madina ya turo masa shi fa bay'uhu ala al-islam suka zo suka yi wa manzon Allah mubay'a akan shiga musulunci wa ala an yatahawwala ila darihi wa hiya al-madina kuma suka yarjejeniya da manzon Allah ya bar Makka ya koma gidan dijin su a Madina falamma sara ilaiha yayin da manzon Allah ya tafi Madina hamaw min al-ahmar wal aswad suka kiyaye manzon Allah daga duk wani baki da dadi da cutar da shi ba su bari ba wa kullama hamma ahad min al-mushrikeena wa ahli kitabi bi su'in kadahu Allah duk sanda kuma wani ɗaya cikin mushrikai da ahli kitabi ya nufi manzon Allah ya cutar da shi Allah ne mai da masa kullum makircin da ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa radda kaidahu alaihi kama kadahu yahudu bi sihri kama yadda yahudawa a Madina suka yi masa makirci ta hanyar yi masa sihiri fa hamahu Allah minhum Allah ya kare manzon Allah daga sharrin su وانزل عليه سورتين معوذتين دواء لذلك الداء يسوكم مس سورورين نان جونا ليمن تلي سوره الفلق ده سوره الناس ده زما ماغني غو ايرن وانتن كلن ده ماجرت النسيه ولما سمه اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر صدكم يهوداوا سكا سا مس غبا اكرفتر اكو يان نان دي سنابن تا خيبر اعلمه الله به الله يسند شي تشوا اكوين غبا تشين وانن نابن وحماه منه يكون كاجن سدغ شر وانن غبا ابن كثير يتي ولهذا اشباه كثيره جدا يطول ذكرها irin wannan kariyar da Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ire-irenta suna da yawa kwarai wanda in aka ce sai an tsaya an yi magana dalla dalla na kowace daga ciki to wurin ba mahallin da ya kamata ba za a iya tsayawa a samu irin wannan bane daga cikin irin wannan kariyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi akwai abin da Abu Hurairah Allah ya kara masa da yake ba da labari a hadisin da ya ruwaito yake cewa mun kasance idan muka tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama duk inda muka yada zango to zamu dubi wata babbar itaciya wacce tafi take da inuwa da yawa fiye da sauran itatuwan da kenan sai mu ce manzo Allah ya shiga karkashin wani itaciya ya zauna dan ya samu walwala yace wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsamo sama masa wata itaciya ya je ya zauna ya kwanta karkashin ta yana nan karkashin wani itaciyar mu kuma kowa ya tafi ya kwanta ya samu inuwar da ya kwanta kawai wani mutumin ya zo manzo Allah ya rataye takubin shi cikin itsin da yake kwanta karkashin sa da zuwa sai zari takubin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zari takubin sai ya ce masa ya Muhammad man yamna'uka minni sai kai Muhammad wa zai kare ka daga gare ni wa zai kare ka daga gare ni ga mutun da takobi zarar ni ga hannun shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa Allahu yamna'uni minka Allah shi zai kare ni daga gare ka yace ba isai fa ga takobin kasa sai ya duka ya ga takobin Abu Hurairah shi zai ce fa anzala Allahu wallahu ya'timuka minan nas Allah ya saukar da Allah zai kare ka daga mutane a haka Allah subhanahu wataala yake kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane wuri a kowane hali a ko ina aka shiga Allah yana kare annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya alƙawarin cewa zai kare shi dan haka dai wannan ayar ta tabbatar da manzon Allah ya tsare aikin da Allah ya kushe na isarwa ya isar sannan Allah ya bashi kariya a tsawon lokacin da yake isar da sakon Allah subhanahu wataala har ya koma zuwa ga Allah Allah bai bar wani ya zo ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ci galaba a kai ne kamar yadda ya alƙawarin cewa zai kare shi inna allaha la yahdi al-qawmal kafirin lalle Allah madaukin sarki baya shiri da mutanen da suke kafirai ma na kakka da mu rashin shiriya su ba laifin ka bane ba kasawar ka bane ba Allah ne ba su bi hanyar shiriya ba haka Allah ba zai shiriya da su ba ko dai ita ayar dauke ta akan umumi ko a dauke ta akan khususi in an dauke ta akan umumi ma'ana Allah baya shiri da kafirin da dama ya san a kaddara ba za su yi imani ba to Allah ba zai shiri da su ba haka za su ta rayuwa har su mutu ko kuma in an dauke ta akan wasu kafirai ke bantacci mala Allah baya shiri da mutanen da suke kafirai akan duk wani kulli da makircin da suka yi Allah ba zai tatar da su su shiriya ga samun nasara ta abin da suke so su cimma ba na'am
قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
ألا تقول النبي كثير يا أهل الكتاب ya kuma abu talib tafi lastum ala shay'in ba huk ba bakin komi ba ka kan komi na addini hatta tuqimu at-taurata wal injila hasse kun tsayar da at-taura da injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum da kuma abinda aka saukar gare ku daga ubangijinku wala yazidanna katiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra kuma lalle abinda aka saukar gare ka yana karawa da yawa daga ubangijinka yana karawa da yawa daga cikin su shishiri da kitar iyaka da kuma kafirci fala ta ta'ala qawmil kafirin kada kai bakin ciki akan mutanen da suke kafirai innal ladina amanu lalle wadanda suka yi imani wal ladina hadu da wanda suke yahudanci wasabiuna da kuma sabiawa wan nasara da kuma nasara man amana billahi wanda duk yayi imani da Allah wal yawmil akhir da kuma yi imani da ranar lahira cikin su wa amila salihan ya aikata aiki nagari فلا خوف عليهم باب جنس ورو اكن سو اكن ده سكن فا ولا هم يحزنون هم بلاص بكين في نا ابن ده سكن بني نا الله سبحانه وتعالى يكي مغانا ده النبي صلى الله عليه وسلم يكي تيوا غاشي تيوا اهل الكتاب ان يهوداوا ده نصارى يكي مسو لكم على شيء من الدين با با ديني تيكي با با كان وانا اديني ينزو ده كوكا تايا كنا يهودانتي ده كنا نصارى ده كوكي نصارانتي ko ba hakan komai kuke na addini ba addini kuke yi ba da a wurin Allah hatta tukimu taurata wal injila hatta kun tsayar da taura da injila ma'ana sai kun yi imani da abin da ke wurin wanda Allah ya saukar da annaba wanda ya aika gare ku na taura da su yahudawa da Allah ya aika annabi Musa cikin su da kuma injila da su nasara da Allah ya aika annabi Isa cikin su sai in kun yi imani da waɗannan littafan da Allah ya saukar muku daga annabawan kun yi aiki da abin da yake cikin su sannan wa ma unzila ilaykum mir rabbikum ku kuma yi imani da aiki da abin da aka saukar gare ku daga ubangijinku shine alqur'ani da girma to in kun yi imani da wannan to sannan kuke aiki amma in har ba ku yi imani da littafan da Allah ya saukar muku ba kuka yi aiki da shi ba ku yi imani da alqur'ani mai girma da Allah ya aika muku da shi ba to ba addini kuke ba wasa kuke abinda kuke yi kuna yin abinda zukatunku suka kawata muku ne, amma wannan ba addini kuke yi a wajen Allah ba, domin abinda kuka riga a matsayin addinin nan ba shine abinda Allah ya saukar ba, kuna yin abinda ya saba wa abinda Allah ya saukar muku a cikin littafin da ya aiko da su gare ku, sannan kuna yin abinda ya saba wa alqur'anin da ya biyo bayan naku littafin. To in har kuna so ku yi abinda za a kalla a ce wannan addini kuke yi, to sai kun tsaya kun tsaye da asaura, ku yarda da ita, ku yi aiki da abin da ke cikinta, ku tsayar da injila, ku yarda da ita, ku yi aiki da abin da ke cikinta. Da alqur'ani ya zo kuma dama shi ya shafi aiki da asaura da injila, ku yi imani da alqur'ani, ku yi aiki da abin da alqur'ani ya kunsa. To sannan ne idan kuka yi wannan yanzu kuke yin addini, amma in ba haka ba, ba bakin komi kuke ba, ba komi kuke yi na addini ba. Allah ya ƙara maimaita maganar da muka baro baya, cewa wa layzidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra. Abinda aka sassar gare ka din nan yana ƙara wa da yawa daga cikinsu, da yawa daga cikin kafirai, yana ƙara musu ƙetare iyaka da takama da shishigi da kuma kafirci, madadin su ƙara imani sanda wahayi ke zuwa, sai ya ƙara sawa su fandare su bujire wa hanyar ka da kake kira zuwa gare ta, su kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya haka fala ta'sa 'alal qawmil kafirin, kada kai bakin ciki, kada ka damu akan mutanen da suke kafirai saboda sun ki imani, ba kasawar da awaka bace ba, ba kasawar wa'azinka wajen gamsar da su abin da ake kiran su zuwa gare shi bane, a'a Allah ne subhanahu wa ta'ala ya sabar da su, bai zaɓe shirye da su ba, so kasa shirya ba laifinka bane, don haka kada kai bakin ciki saboda ka gama su shirya ba. Dole ne nan wurin akwai lallashi, akwai lallashin Annabi sallallahu alaihi wasallama game da damuwar da zai shiga saboda rashin imanin waɗanda yake kira zuwa ga hanyar Allah. Duk mai da'awa so yake yi, duk wanda ya kira ya karɓa, mai aiki da abin da yake kira zuwa gare shi, sanda duk mai da'awa ya zo ya yi wa'azi, ya gama wa'azi, ya tafi, wani bai karɓi abin da yake kira zuwa gare shi ba, zai dawo cikin baƙin ciki da damuwa. To amma mai da'awa dole ya gane cewa in karɓar saƙon da ya zo da shi bai da alaƙa da rashin hikima ce ko basira kai, ko rashin isar da abin da ya kamata ya isar, a'a in ka ga an ba mutum wa'azi an gwada mai hanyar shari'a bai bi ba, to cikin shari'a biyu da ake bukata ɗaya ya samu ya rasa ɗaya, to kuma wannan ɗayan ba za ta yi tasiri ba. Allah subhanahu wataala, za ku ga dan ya lallashi Annabi sallallahu alaihi wasallama, za ku ga ya kore masa wata shari'ar, shari'arwar ya tabbatar masa da wata na galata hadiman ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, kaga kai baka shari'arwa, amma kuma sai zo ce masa wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, kana shirewa zuwa ga tafarkin da yake madaidaici, shaga da wancan innaka la tahdi da wa innaka la tahdi nan wurin ba shari'a ɗaya bace ake magana, domin idan da shari'a ɗaya ce to sai a ce alqur'ani ya tinkaro da juna ke, kuma alqur'ani zai tinkaro da juna, amma wannan shari'ar daban, wannan shari'ar daban, wannan innaka la tahdi ana maganar hidayatut tawfiqi wal qabul, shari'a ta datar da mutum ne karɓi abin da ake kiran shi zuwa gare shi, ita Allah ya kore wa manzo Allah wannan ba aikin ka bane ba, ka sa mutum ya karɓi saƙon, ya karɓi shari'ar, ya dace da aiki da abin da ake kiran shi zuwa gare shi, wannan aikin Allah ne. Amma kai aikin ka ita ce hidayatul wa'di wal irshad, shi shari'arwa ta wa'azi da karantarwa, shi ne wainaka la tahdi ila siratil mustaqim, ta hanyar wa'azi da karantarwa kenan, kai iyakarka ka yi wa'azi ka karantar. Gudan shiriyar shi ne in an yi wa'azi an karantar mutum ya an sa ya aiki da abin, wannan aikin Allah ne. Da haka in ka yi wa'azi wanda kai ma wa'azi bai karɓa ba, kakka damu, kakka shiga cikin baƙin ciki, Allah ne bai tashi shiriyar su ba, Allah ne bai azurta su da su shiriya ba, bai masa taufiƙin karɓar shiriyar da ake kiran su zuwa gare ka sannan ba, shi ya sa ba su karɓa ba, ka yi naka ka gama, wani lokaci sai bayan wani lokaci sai Allah ya sa abin mai tasiri, sai ya datar da su ga abin da aka kira su da ba su karɓa ba, sai su dawo su karɓa su imani. Saboda yawa za a kira mutum zuwa ga hanyar Allah, a gwada mashi abin da yake daidai, ya fandare ya ki karɓa lokacin da ake kiran shi zuwa gare shi. Bayan wani lokaci kuma da kai ne sai ka ga Allah ya sa ko abin da aka gaya mai, ko wani abin da bai ma kai abin da aka gaya mai din ba, sai ya tasiri, sai ya maido shi zuwa ga hanyar Allah, sai ya sanya ya shirya. Shi yasa na Allah ya ce wa manzo Allah, kakai baƙin ciki akan kafirai saboda sun ki imani, sun ki karɓar abin da kake kira zuwa gare shi, kada kai baƙin ciki ka damu da wannan. Haka Allah ya lallashi manzo Allah da irin wannan a farkon suratul kaf, shi ma fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illa yu'minu bihadha alhadith asafa, haka ba kasawar manzo Allah shi take hannu shirya shirya ba manzo Allah a wajen wa'azi da karantarwa da shiryarwa ya fi kowa fasaha da sanin hanyar da ake bi a shiryar da mutum amma iya kashi wannan fadakir innama anta mudakkir in yi wa'azi ya tunatar ya gama nashi ya za a yi wanda aka kira ya ansa wannan ni'ima ce da tawfiki na Allah subhanahu wata'ala shi yake zaba shi yasa ya ai kakka damu da wanda ya bata ya bata a kai da kashi riya kai kashi riya shi ne damuwar saboda ne ai sai kaga wanda ya yi fahimtar duniya da hankalin duniya da wayewar duniya bai shirya ba amma kuma kai ka shirya shi yasa wanda ya shirya ba alfahari bane abinda zai yi akan ni'imar shiryar da Allah ya mishi a'a godiya zai ga Allah dan datarwar Allah sai ta sa ya samu wannan shiryar alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah Allah ne yake zabar wanda yaso ya shiryar da shi wanda kawai bai shirya ba Allah ne yake masa ni'imar da ya maka ba shine Allah ya tabbatar da shi bai bashi ni'imar da ya maka ba sai ka ƙara godewa Allah akan ni'imar da ya maka ta shiriya ta ƙara ki ta farkin shiriyar saboda ga wanda sai kaga in lissafawa ake a gane daidan ya fi ka tuntanta da dacewar ya gane daidan amma kuma Allah bai masa wannan ni'imar ba Allah sai innal ladina amanu waɗanda suka yi imani wal ladina hadu da kuma yanda waɗanda suka yi yahudanci sune yahudawa mutanen annabi Musa wanda aka ba su at-taura was-sabiquna da kuma sabi'awa sabi'awa wasu kungiyoyi ne na mutane amma nan ana maganar waɗanda su ba yahudawa ba ba nasara ba ba maguzawa ba kamar da malamai suke ta suna bisa tauhidi daidaitacce suna sallah biyar har suna azumin kwana 30 a shekara suna bisa wannan sai dai ba tare da sun jingina kansu ga addinin Allah cewa musulunci suke yi ba Allah ce to duka da su waɗannan yahudawa da nasara da sabi'awa da yahudawa da sabi'awa da nasara man amana billahi wal yawmil akhir cikin su duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira kaga kenan nan a sunayensu a yahudawa a sunan yahudawa na yahudawa da sabi'awa na sabi'awa da nasara da nasara dukkan su ba su yi imani ba sannan to amma dukkan su man amana billahi wal yawmil akhir wanda duk yayi imani da Allah cikin su da ranar lahira wa amila salihan sannan ya aikata aiki nagari fala khawfun alaihim wala hum yahzanun to wannan babu jin tsoro gare su inda suka nufa babu abin tsoro ciki sannan ba za su yi bakin cikin abin da suka bari nan duniya ba tunda sun yi imani za su shiga cikin rahmar Allah subhanahu wataala aljanna za su nufa san inda za su babu jin tsoro saboda wajen wa za su wajen masoyin su shi kan masoyin idan za ya wajen masoyin shi ba ya da fargaba cikin aminci yake wajen Allah za su tunda sun yi imani da Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanuna ba za su yi bakin ciki ba na abinda suka bari nan saboda abinda za su tada can Allah ya tanada musu ya fi abinda suka bari nan in ka kana rubowa kana tuna baya to abinda ka samu gaba ne ga wanda ka bari baya bane ba shi yasa sai ka ga gaban ta kasa mantar da kai baya amma in har gaba ta kai gaba ta burin kasa ai ba ka ma tuna bayan sai ka yaya bayan da abinda ke cikin bayan baki daya haka in suka je suka ga ta goma shi da gatan da Allah ya yi musu tanadi cikin rahmarsa to ba za su shiga cikin bakin cikin na baro kaza na baro kaza na baro kaza na duk cewa cikin mutane za ka ga akwai wanda in duk duniyar nan ka bashi akwai abin da ba zai manta da shi sai ya na ya di duniyar nan in ka bashi sai kaga dan kaga mutane na labarin aljanna nan Allah yana magana wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum sai ga mutum yana tambaye ka wai aljanna akwai yalo akwai dan waji kaga me yake hangi gane yake abinda ke aljanna ma zai bashi tana da yalan hada dan wajen kenan shi bai san daga inda ka riga ka shiga aljanna an manta da labarin yaro da dan wake malam anan lalurar duniya sai ta hada ka da wake da abin nan sai da ka shiga aljanna kuma yau shekara ma da abin da ke gaban ka wala ya tsawo ko kana tana wani yalo da ko nan yalo ba lalura ba sai ba galibi ba ta ke a ta saboda maganin zafi ba to lalura kuma sai a je aljanna kuma ka dinga tana lalura ba abin da ya hada ka da dan wake wani in ya tafi cikin shi ya bati ko wani ya tsawon sati da tsatsu to ta aljanna duk babu wannan labarin ne shi ka gama da wannan duk wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum an riga an gama aje ma komi ba ka tunna ma baka tunya na san mabalai ka rugo nan ka tuna da nan in dadi na yawa mutun ya ci ya rasu inda zai zaka ne saboda dadi aljanna ne mutun zai ci dadi ya rasu inda zai zaka ne Allah ya ba mu aljanna dan haka ba su da bakin ciki ba su da damuwa ba za su yi bakin ciki saboda abin da suka bari nan duniya ba saboda abin da za su tada san ya fi abin da suka bari na'am
لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون
الله يقول لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل حقيقة ثبت والله ملك القول بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا ومك أيك مسجد الجنين كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم duk sanda manzo yazo masa da abin da zukatansu ba sa so fariqan kaddan wasu jama'a daga cikin manzannin sai a ƙaryata su wa fariqan yaqulun ko kuma wasu jama'a su ƙaryata abin da wasu daga cikin su ƙaryata abin da manzannin suka zo da shi wasu ba daga cikin su kashe manzannin da Allah ya yi wa hasibu an la takuna fitna kuma sai suke tsammanin wai ba wata fitina ba wata azaba da za ta biyo baya akan kashe manzannin da Allah ya aiko da saba mu manzannin da suke yi fa amu sai suka makance suka rihe idanun suka barin gaskiya wasanmu suka kurumtar da kawunansu ba sa jin gaskiya ba sa ganin gaskiya kuma taballahu alaihim bayan azaba ta zo suka tuba sannan Allah ya karbi tuba kuma amu sannan suka sake makancewa wasanmu suka sake kurum kuma amu wasanmu kaseerun minhum sannan da yawa daga cikin suka sake makancewa kasace kurum cewa wallahu basiru bima ya'malun Allah mai gani ne kuma masani ne da abin da suke aikatawa Allah subhanahu wataala yake ba da labari cewa ya rike alƙawla da bani Isra'ila ya ce bani Isra'ila abin da yake zuwa al-mutabadir ila dhihn shine ana maganar yahudawa amma da yahudawa da nasara asalin su duk bani Isra'ila annabi Isa ma cikin bani Isra'ila Allah ya aika shi shi yasa ma da Allah yana cewa bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum an cikin bani Isra'ila Allah ya aika annabi Musa ya zo cikin su sannan Allah ya sake aiko annabi Isa cikin su dan haka in an yi maganar bani Isra'ila asali yahudawa bayan nan kuma Allah ya aiko annabi Isa a cikin su shi ma cikin su dan haka da yahudawa da nasara dukkan su bani Isra'ila ne baki daya Allah ya ce mun rike alƙawari da bani Isra'ila na cewa duk manzon da aka aiko sai masa biyayya sai aiki da abin da ya kira su zuwa gare shi da bayan wannan alƙawarin da muka yi sun ba arsalna aw arsalna ilayhi rusula muka aiko manzanni gare su shi zuwan manzo ga al'umma yana iya zama ni'ima ko kuma ni'ima ce domin duk al'ummar take tare da manzo cikinta to tana da isma tana da kariya a addininta da kariya daga sabani da fitintunu da za su iya bujiruwa al'umma in al'ummar ta nuna sannan in ba haka ba kuma ya zama dalilin lulunkuwar azaba ga al'umma saboda zuwan manzanni asali dama yankan hanzari ne ko Allah yana aiko manzanni ne li Allah ya kuna bin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul ko rabbana law da'a arsalta ilayna rasulan fa nattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza dan haka zuwan su in an bi su sai ya zama rahma to bani Isra'ila suna daga cikin al'ummomin da Allah ya aikawa annabawa da yawa fiye da sauran al'ummomi kuma kamar yadda muka sha magana suna daga cikin al'ummomin da annabawa suka sha wahala hannun su fiye da sauran al'ummomi ba su daya da Allah ya rike alƙawari da su cikin at-taura cewa idan manzanninsa sun zo yayi aiki fi abisu fi aiki da abin da suka kira su zuwa gare shi sai da aka yi alƙawarin sannan sai Allah ya sa aiko masa manzanni annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sai kanat banu isra'ila tasusumul anbiya bani isra'ila sun kasance annabawa ke shugabantarsu su shugabanninsu duk annabawa ne kullama halaka nabiyyun tabi'ahu nabiy duk annabi na mutuwa wani annabin zai haka ake wani annabin na mutuwa wani annabin ke zuwa dan haka shi yasa annabawa da manzanni suka yi tazuwa wurin su amma matsalar Allah ya ce kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum duk sanda manzo ya zo musu da abin da ba shi zukatansu suke so ba bai yi daidai da abin da zukatansu suke so ba fariqan kazzabu wasu cikin su suka ƙaryata manzanni sai su ƙaryata su suke imani da su wa fariqan yaqtuluna wa thumma la tukashi annaba su kashe annabawan da Allah ya aika Allah subhanahu wataala ya zargi ka da irin wannan zargin a surah al-baqara fa aw kullama ja'akum rasul bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadhabtum fa fariqan taqtuluna irin wannan ayar kaga haka yadda Allah ya faɗa haka duk sanda manzo ya zo da abin da ba shi suka san su so ba su kariya ta wasu daga cikin su wasu kuma su kashi wasu daga cikin manzannin su kariya su daga cikin manzo to wannan cikin aika aikar da suka shahara da ita ne to bayan sun yi wannan kuma wa hasibu Allah ta kuna fitna wai sun yi tsammanin wai ba abin da za a yi sun kashi annaba ba azabar da za ta sun kashe an kamar an sha ruwa an tashi kenan ba abin da za a yi haka suke tsammani ba za ka kashe wa Allah baba baka zanna lafiya balle annabin Allah sun kutu kuma su tsammanin su kawai sun sha sun tabi lalai ba abin da za a yi Allah ya ce azaba ta biyo sannan suka zo suka riye idanuwansu suka ki ganin gaskiya da gangan suka riye idanuwansu suka kuma daɗe kunnuwansu ba sa ganin gaskiya ba sa jin gaskiya idan an gaya musu inda Allah ya faɗa da summun bukumun umyun fahum la yarji'una da summun bukumun umyun fahum la yaqiluna ba sa ji in gaskiya ta zo an gaya musu ba su ji har ma suna faɗi wa qalu quluna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana amiluna har ma ga mai suke mu haka fa fitar da kanka ba wa'adin mu zukatan mu mun sa marihi mun kulle su wannan abin da kake kira bai ma shiga mun kulle duk kunno mu kuma mun toshe su sannan tsakanin mu da kai mun sa labule babu ma gani bale mu gane ne kake ka te kawai kai aikin kan muna nan haka suke fai dan haka suka kurumce da gangan suka kurumtar da kansu ba sa jin gaskiya idan an gaya musu suka makantar da kansu ba sa ganin gaskiya azabar Allah ta zo musu bayan azaba ta yi azaba suka zo suka tuba ga Allah Allah ya ce summa taba Allahu alaihim sannan Allah ya sake karɓa tubarsu summa amu wa sammu kathirun minhum sannan suka dawo cikin su suka sake dawo suka kurkuce suka makance suka kashe annabi Zakariya suka kashe baban ɗansa annabi Yahaya suka ci gaba da kashe wasu annabawan bayan sun yi wantsan sun tuba azaba ta zo bayan da suna tsammanin babu abin da za a yi azaba ta zo suka tuba Allah ya yi masa azabar ya karɓi tubarsu suka sake komawa suka ci gaba da aikata abin da suke aikatawa suka sake rihe idan su ba sa ganin gaskiya in ta zo suka sake rihe kunnuwansu ba sa jin gaskiya ko an gaya masu ba sa jin gaskiyar dama sai su ta kai matuƙar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta su da dabbobi bayan ya faɗi kunnuwansu ba sa gani in faɗin idanuwansu ba sa ganin gaskiya kunnuwansu ba sa jin sai ulaika kal an'ami bainahum adhall wannan sun kuma yadda ka san dabbobin gida haka take kai sun ma fi dabbobin gida bacewa azaba ta sake biyowa bayan dalilin wannan haka dai Allah ya ta'azzar da su har da mun yi magana sanda suke shiga cikin imuwa lokacin da annabi Musa alaihi salam ya yi roki Allah ya fidda shi da shi da dan uwa ne ba su da hannun cikin abin da suka yi kadiba yadda Allah ya lissafa azaba kawai fa antuna alaihim tufana wal jarada wal ummala wad dhafadi'a wad dama ayati mufassala haka suke tazowa ɗaya bayan ɗaya kar ka dauka wannan hujira suka zo azaba ce ɗaya bayan ɗaya ruwa ta sama ta ƙasa aka zarfe su da farin dango aka zarfe su da kwalkwata aka zarfe su da kwaɗi sannan Allah ya bai da ruwan garin ya koma jini ayoyi taki daki illa illa amma ƙarfi ka koma ƙarfin da bai Allah annabawan da suka kashe bayan azaba ta sauka kuma suka sake komawa suka ci gaba da kashe annabawa Allah ya ce haka dai suka yi ta yi amma dai duk abin da suke yi wallahu basirun bima ya'maluna Allah yana ganin duk abin da suke aikatawa babu abin da yake fita wajen ganin Allah Allah yana tsinkaye su kuma yana sanar da waye shiriya yake nema waye ba shiriya yake nema ba kuma ya san gwalgwadon abin da kowa ya aikata na bujirewa da fadarewa dokokin Allah kuma kowa zai gaba da sakamakon shi daidai abin da ya aikata ba tare da an tsara mai cikin hukuma na abin da bai yi ba ko ba tare da an zalunce shi an jarfi an dora mai abin da dama bai sanya aka aikata shi ba dan za mu tsaya insha Allah gobe za mu tashi aya ta gaba wanda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana to wannan an ce akwai wani ɗalibi da muke karatu da shi nan yanzu Allah ya yi mahaifinsa da suwa to muna addu'a Allah ya gafarta mashi Allah ya sanya aljanna ce makomashi ya sanya gabarinsa ya zama dausayi ne da aljanna kuma Allah ya sa mu cika da imani wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.